sashen Hausa na Muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan an yi na lafiya. Yau ranar Juma'a ta babbar rana 3 ga watan Satumba na shekarar 2021. Sarkin Hashin Gumel litare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin ga muku wannan shirin. A cikin shirin za ku ci kungiyoyin na kasassun Niger sun yi addu'o'in zaman lafiya albarkacin ranar tunawa da na kasassun ta duniya. Haka kuma za mu cewa kamar yadda yake a wasu sassan Najeriya, mazauna birnin Jos sun kuka game da tsadan makamashin yin girki na gas. Muna dauki da rahoto na musamman daga Kamaru. Sai kuma labaran wasanni, amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Shugaban hukumar lafiya ta WHO a yankin yammacin Pacific ya faɗa a yau Juma'a cewa dole ne yankin ya shirya wa sabon nau'in coronavirus na Omicron, saboda daga dukkan alamu yana yaduwa cikin sauri a faɗin duniya. A wani taron manema labarai da aka yi ta yanar gizo a birnin Manila, daraktan yankin na hukumar WHO Takeshi Kasai ya faɗa wa manema labarai cewa yayin da galibin kasashe a yankin ke ganin abubuwa na sauki, inda adadin masu kamuwa da cutar da mace-mace ke raguwa, nau'in Omicron abin tuni ne kan cewa ya kamata kasashe su ci gaba da sa ido kada su saki jiki. Akwai hujjar da ke nuna cewa nau'in Omicron na yaduwa cikin sauri, yayin da aka samu labarin ɓullan nau'in a yau Juma'a a Australia da Korea ta Kudu da Singapore da Malaysia da kuma India. A watan da ya gabata ne hukumar WHO ta sanar da gano nau'in wanda aka yi wa lakabi da mai tada hankali. Masana kimiyya na kan tattara bayanai don gano illar da nau'in Omicron ka iya haddasawa da kuma yadda yake yaduwa. Jami'an Amurka na ƙara hurawa Iran wuta akan ta yi wani abu game da farfado da yarjejeniyar shekarar 2015 wacce ta takaita shirin makaman nukiliyar Iran. Suna cewa nan da 'yan kwanaki za su tantance ko da gaske Tehran take akan shawarwarin da take yi da manyan kasashen duniya a Vienna ko a'a. Ba da dadewa ba za mu sani ko da gaske Iran take ko a'a. Ina ga zuwa gobe ko cikin kwanaki biyu, abinda sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa kenan a jiya Alhamis a lokacin da yake magana da manema labarai kafin ya bar birnin Stockholm. Wasu masu nazari sun ce ta yi Iran ta sauya alƙiblar matsin lambar da ake yi mata ta yi amfani da dabarun zaman shawarwari don ƙoƙarin tsawaita tattaunawar da aka shirya da nufin farfado da yarjejeniyar shekarar 2015 da ake kira JCPOA a takaice. Ranar Litinin Amurka da Iran suka koma teburin ganawa ba ta kai tsaye ba a Vienna, tare da wasu kasashe da ke zaman masu shiga tsakani, suna kuma kokarin ganin bangarorin biyu sun koma kiyaye yarjejeniyar ta JCPOA. A baya, Amurka da wakilan Iran a zaman shawarwarin sun gana har sau biyar da basu cimma wata matsaya ba a Vienna daga watan Afrilu zuwa Yuni, lokacin da Iran ta dage zaman shawarwarin gabanin zaben shugaban kasar ta da aka yi a wannan watan. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Taliban ta Afghanistan ta fidda wata doka a yau Juma'a game da haƙoƙin mata. Tana mai cewa ba za a aurar da mata ba tare da san ransu ba, ko don warware wani rikici ko wata rigima. Dokar ta addini na zuwa ne bayan da 'yan Taliban da suka kwace ikon kasar da rikici ya daidaita a watan Agusta ke fuskantar matsin lamba daga kasashen duniya akan su mutunta haƙoƙin bil'adama musamman na mata. Dokar, wadda mai magana da yawun 'yan Taliban Zabihullah Mujahid ya fiddawa 'yan jarida, ta ce akwai buƙatar a samu amincewar mata a lokacin ɗaurin aurensu. Babu wanda zai sa mata su yi aure a kan tilas ko a matsa musu lamba. Sama da kungiyoyi 60 ne suka buƙaci babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ya kafa wani kwamitin bincike da zai gano ƙwararrun hujjoji a kan mummunan saɓa haƙoƙin bil'adama a lokacin yaƙin Yemen da aka yi tsawon shekara 7, ciki har da yiwuwar laifuffukan yaƙi da na keta haƙoƙin bil'adama. Kungiyoyin, ciki har da Amnesty International da Human Rights Watch, sun ce batun na da muhimmanci, musamman bayan da hukumar kare haƙoƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kada kuri'a a watan Oktoba akan rufe binciken zaluncin da aka aikata a Yemen. Wasu ƙwararru sun ba da rahoton yiwuwar an aikata laifuffukan yaƙi a dukkan bangarorin. Kura'ar da hukumar wadda mazaunanta ke Geneva ta kada wani babban koma baya ne ga kasashen yammaci, nasara kuma ga Russia da China da Bahrain da sauran kasashe. Yemen ta samu kanta cikin yanayin yaki tun daga shekarar 2014 a lokacin da 'yan tawayen Houthi da ke samun goyen bayan Iran suka kwace ikon sa na babban birnin kasar da kuma galibin sassan arewacin kasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a yayin da ake bukukuwar ranar nakasassu ta duniya yau ranar 3 ga watan Disamba, kungiyoyin masu bukata ta musamman a jamhuriyar Niger sun yi taron addu'o'i albarkacin wannan rana don neman matsalar tsaron da ake fama da ita a kasar da makwabtanta, inda 'yan ta'adda ke ci gaba da karshe bayan Allah. Wakilin muryar Amurka a Islam Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Ruruwan na kasassu maza da mata ne suka hallara a farfajiyar cibiyar gamayyar kungiyoyinsu da ke unguwar Bandabari ta nan Yamai, inda suka yi sallah raka'a biyu kafin su cike da addu'o'i a matsayin wata gudunmuwa a wannan lokaci da ake faman neman mafitar matsalolin tsaron da ake fuskanta a baki ɗayan yankin Sahel. Malam Habibu Abdullahi shi ne shugaban kungiyar masu bukata ta musamman na yankin Yamai.
Irin abubuwa da muka gani na yaƙe-yaƙe na tashin hankali, na ɗauke mutane a ta kidnapping insu na mutanenmu kuma da a can bisa faron, wajibi ne, dole ne gare mu yi wannan addu'a, saboda abu ne yaki ne na ƙasa gaba daya. Muke son Allah ya kawo mana kwanciyar hankali cikin wannan ƙasa tamu.
Hukumomi sun yaba da wannan yunkuri wanda a cewar su abu ne da zai amfani ƙasa fiye da yadda ake zato, in ji mataimakin gwamnan Yamai Abdu Wada.
Gaskiya abin yayi kyau kuma Allah da ya karba, su ma sun yi nazari sosai saboda matsalolin mu na tsaro da suka addabi kasar mu ta Niger, saboda wannan ne suka gayyace jama'a a zo a yi wannan sallah. Tun da yau ranar su ce ta nakasassu Journée Nationale des Personnes Handicapées a Turance, ya kamata a ce wannan lokaci banda ma ita wannan kungiyar ta nakasassu, sauran kungiyoyi su yi kwaikwayo da wannan gwaji da suka yi, su ma kar su tsaya yau kadai ranar tasu. Ya kamata su ɗauki lokaci nan da wata ko sati biyu ko wata uku suna gayyatar mutane, suna gayyatar mu, muna zawa in Allah da ana yin wannan abu, saboda ƙasar nan tamu tana buƙatar addu'a.
Halin da ake ciki sakamakon annobar corona da ta addabi duniya ya sa ƙungiyoyin na ƙasassu taƙaita bikin na bana, a maimakon shagulgula irin na nishaɗi sun fitar da wata sanarwa domin tunatar da hukumomi matsalolin mutanen da ke fama da tawaya a jamhuriyar Niger. Hajiya Fati Bunti ita ce sakatariyar tsare-tsare a gamayyar kungiyoyi ta FNPH.
Akwai masu bida aiki a ƙara musu, su ma ko sai abu lokaci wurin da anka ƙara biyar bisa kai ga ɗarin nan, muna so a ƙara bisa kai ga haka nan. Muna so kuma yaran mu duka da za su yi karatu, Allah Ubangiji ya sa duk kushi alkawali a wuce, a sa su zan wucewa wuri-wuri mataki duk da ya kamata, tunda mu ma yau kasar Niger muna so mu tai tare da kowa daidai-daidai na kasassu na kasar Niger, ba mu san barace-baracen nan, komai abin da gwamnati zai yake so za mu kiyaye biskai gare su.
Alƙaluman ƙididdiga sun yi nunin cewa yawan na kasassu ya haura sama da mutum 800,000 daga cikin mutane miliyan 22 da ke da su a nan Niger, saboda haka ƙungiyoyin kare haƙƙin waɗannan mutane ke jan hankulan hukumomi akan buƙatar ƙara yawan kuɗaɗen tallafin nan miliyan 50 sefa da aka saba bayarwa a kowace shekara, da yadda za su samu abubuwan shafe wa kansu hawaye a fannoni da dama. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mummuni Barma, kamar sauran sassan Najeriya daban-daban, ana ci gaba da koka da tsadar gas na yin girki a birnin Jos. Hukumar ƙididdiga ta Najeriya ne ta ce bisa ma'aunin tashin farashin kaya, farashin gas din ya ƙaru ne da kashi 9.61 cikin 100 a wata-wata, da kuma kashi 34.51 cikin 100 a shekara-shekara. Ga Ilyas Kasimu da wannan rahoton.
A masana'antar yin guguru ta su Malam Mustapha, makamashin iskar gas ne kawai yake iya bayar da harshen wutar da za ta iya gasar masara har ya zamo guguru. Sai dai kuma gashi wannan makamashi na iskar gas mai muhimmanci ga talakan Najeriya ya yi tsada sosai a Jos, arewa ta tsakiyar Najeriya da ma faɗin Najeriyar baki ɗaya.
Da abin da ake sayarwa da 3,500 4,000 yanzu ya zo 8,400 ake siya. To kaga ko a matsayin mu wanda muke sana'a mu dan mu ci riba, dole ne mu ci ya shafi sana'a mu, saboda dole sai mun samu mutane wanda suke ci a kasan mu, juma su samu.
Like 6 kg muna siya 17, amma yanzu sai kana almost 4,000 plus can you feel it? It's not easy. Gashi yanzu ba kuɗi, mutane suna fama ne yanzu. Zaka kokari ka nemi kuɗin abinci ne ko ka nemi kuɗin siya gas ne?
Tsadar da makamashin gas din yayi a fadin Najeriya, kamar yadda kamfanin samar da iskar gas ta Najeriya, wato Nigeria Liquefied Natural Gas, ya fada a watan Satumbar bana, ba wani abu ya haifar da shi ba illa gazawar da dilolin gas din na Najeriya suka yi wajen iya dauka da rarraba ton 450 na iskar gas din da kamfanin na NLNG ya ware musu domin amfanin al'umar kasar.
Kamun ka dauki mota a nan ta je maka Lagos, ka zo maka da kayanka, sai ka bata mai akalla ba kasar ba, sai ka bata 1,500 a litan gas kenan. Zaka bata naira 1,000, zaka bashi litan gas 1,500, zaka bashi kudin abinci, zaka bashi kudin hanya wanda yau kasan mu ta lalace. Sai kaga ma'aikaci a hanya in ya ga mota musamman irin namu na gas, sai ce to ai ya sa kudin abunsa a jiki saboda aik motan kudi ne. Ba zai tunanin cewa nawa ka siya ba, ba zai tunanin nawa zaka samu ba, ba zai tunanin cewa kuma yaya yan kasa za su ji ba. So duk da tausayawa da zaka yi, da rangomi da zaka yi, da wani abu da zaka yi, to amma har ga Allah wani lokacin sai ka ci zaratin ka.
Mu masu amfani da gas muna amfani da shi kuma yana taimaka mana sosai, ya fi wayansu kalanzir da su wayansu gawayin nan, amma kudin ne ka ina ganin gwamnati ce wani abu akai.
Haka kuma tashin farashin makamashin na gas ya shafi farashin wasu makamasin da talakan Najeriya ke amfani da su, musamman gawayi.
Eh, gaskiya ya yi karanci, amma kuma dama lokacin karancin shi ne, amma da suka gas ya dan yi tsada sai suka dan boye.
Wannan tsadar gawayi ya haifar mana fitina, don abin da zaka siya ma tsada ne yake da shi, ka sai abinci ka sai gawayi, gawayi ya yi tsada. Gawayi 3,000 ina?
Dan shi batun ma gas ma mai sauki ne. An zo kan su madara, su siga, su mai, da siga nawa muke siya buɗa? 5,500, 7,000, yanzu 21,500. Mai nawa muke siya jar kaɗa? 5,000, 6,000, yanzu 28,500. Madara nawa muke siya? 14,000, 15,000, yanzu 66,500. To kaga ko batun gas abu ne ma mai sauki akan ragowar kayayyakin.
Daga Jos, Nigeria, Ilyasu Kasimu, taskar VOA.
A gaida Ilyasu Kasimu, to kafin mu kai ga shirin mu na gaba, a shakata da wannan faifan. To yanzu kuma ga wargaba da kasar kamar zai shigo mana rahoton sa na musamman.
Ziyaran aikin da Alhaji Aliyu Mustapha yayi a dukkanin fadin kasar Jamhuriyar Kamaru da farko dai ya fara da Benin Yaounde an da shugabannin al'umma Hausawa da ma na gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru suka yi masa barka da zuwa.
Kuma ubangiji Allah kamar da ka zo lafiya Allah ya sa ka koma gida lafiya ke muna muna farin ciki da duk irin aikin da kake yi game da Radio Voice America muna yaba ainihin duk aikin da kake yi a matsayinmu na Hausawa
zuwanka kuma nan tukuci tuka kawo mana na farko masu kadin magana suna cewa mutum shi maraya ne a maraya wanda bai da gata ne ba wanda uwansa ruwansu kuma ne to kai ta tabu ne ta fannin luga ta fannin hadara da abubuwan da kake yau shekara aru-aru domin yana fara jin kai ya kusa shekara 30 ya kusa shekara 30 to wannan babban abu ne a na biyu ƙasan Kamaru da ƙasa kamar Ghana Hausawa suna ciki ɗan ƙasa ne tsantsanku da suke da su mukamai yau na kamar mu haka nan da kuma ana jicewa abin da yake zuwa za a yi da muzari da Bahaushe sabida da misali guda ɗaya zan baka a cikin Kamarun ba jihar da za ka yi ba garin da za ka yi ba ƙauyen da za ka yi ba anguwan da za ka yi ba ka samu ɗan Bahaushe ba ka samu Bahaushe ba ba ka samu anguwan Hausawa ba ba ka samu cewa da akwai sarkin Hausawa a gare ba. Fasari duk yaƙi da ake a ƙasar nan cewa ya zama dukan bauta zama ɗaya Bahaushe ya riga ya nuna wannan kai Bahaushe shi ne wannan a ranar da babu wani matsayi da dokan ƙasa da ta rage cewa ba zan iya takarawa ba babu shi shi dai ni ragunci na rashin kwazo na ya hada ni cewa kada yi wannan abin
nan ne sai kuma bindin gaundare alatama al'umman Benin sai muna da sakowar shugaban na sashin Hausan Allah kowa sai ya bawa yake yi suna yi masa barka da zuwa
bin da zan fada kan mun yi murna da zuwa Alhaji Mustapha don rabon shi da gaudire shekara 17 yau mu al'umman Hausa da al'umman gaudire mun yi masa maraba mun yi murna da zuwan shi jama'an gaudire duk suna jiran ku mun ji dadi mu ya America Washington ya zo gaudire
Ali Mustapha mutum muna ne ba na yau ba a Faransa mun haru da shi ba inda ba mu zaga ba duniya na san shi da gaske juwan sanan kuma mun ji dadi mun yi masa maraba
barkan ku da isowa mun yi murna da zuwan ku mun zo mu tare ku Allah ya sa ku zo lafiya za ku koma lafiya Allah ya albarka mun gode assalamu alaikum
ka ya kawo ka inda kake so saboda ido ne mai ganin kwarai ai dan da ba so amma kafa kan tira sun ya kai ka wani wuri kan kana so tafiya ne sai ka gode kwarai gode
kuma albarkacin ka da zagiya wannan zai je ba na ko
shi muna gode subhanahu wataala da ya dauki tilfuro mana ba mu izinin dan uwan mai kama na ziyara kun san ziyara abu ne mai karfi a cikin musulunci ya tako daga America ya zuwa gondare duba mu kuma wannan ba shi ne farkon zuwan shi ba ban manta baya tun babana na rayi ya zo nan kuma an yi taro ya zo da Alhaji Abu yau kuma gaskiya Alhaji Aliyu Mustapha ba abin da za mu taimaka Allah ya saka maka da alheri Allah ya mayar da kai lafiya wannan mutum da kake gwadawa Allah ya saka mana gidan aljanna mun gode dewa Hausawan gondare gaba daya su ne ma godiya mun ji dadi da gaske mun gode Allah ya saka da alheri
haka zalika binin cinikayyar kasar Jamhuriyar Kamaru Duwala su ma ba a bar su a baya ba wajen jinjinawa Alhaji Aliyu Mustapha yanda ya zanto farkon mutum kwaya daya tilo da ya hada wani taro na musamman tsakanin kungiyoyin mata da na matasa da kuma kungiyoyin fararen hula gabaki daya da mun ji irin ba a san bakin su lamujin da suke fuskanta
a shirin wannan taro domin kamar da ake faɗa mutum ba zai jira Chicago a tare ko ba ne shi ne komai wato daga cikin magana da sarauniya ta yi magana da ta bani da gaske wanda magana ne mai muhimmanci wanda ba muna zama mu da mu mazaje muna tattauna amma wallahi mun taɓa samun tunanin cewa za mu zauna malamata ba a tattauna da su a ji matsalolin su sai dai kaman in mace ta da matsala ko magana sa yara makaranta matsaloli ne iri na rawa su kan zo su gamu amma sai mu dan siyasa mu yi rabuwan da za mu don mu taimaka amma zauna da su gabaki da tattauna a ji matsalolin su ba ta baka ba kuma Allah shi da dai wannan taro ya zama na darasi saboda akwai wani lokaci da nake sauraron Sheikh Muhammad Awal Garba ya dauki wani mutum wanda ana yawan ta wannan ma a cikin makarantun namu da bari akwai abin da ya faru ne a lokacin ma na samu na fara lokacin da ke sauraron wannan shirin da Muhammad Awal Garba ya gabatarwa da wasu ne da wasu malamai akwai yara waɗanda ake musu fiyaɗe kamar da aka bayyana da mun ba ba ma ɗan makaranta ba har da waɗanda ba sa tafi da su ne waɗanda ainihin iyaye suke tsoron bayyanawa
ina magana ana kuka ne aka ba ka ta yau ta haihu shekara goma sha biyu kana da yanzu ne wata hudu
da ta haihu da sha biyu
to abu ne maganan kake yi na maganan da yadda hanyoyi masu ciye ne ba wai da shi kana da ya mace kai kanka ba ni ɗan namiji nake da shi amma duk ayayen kowa ne kuma kowa yana so ya ga nashi a ce wannan dan Bahaushe ne musulmi ne yana da tarbiyya mai kyau yana da abin nan mai kyau amma ana lalata mana yara anguwa wannan kan magana da za a gyara ne
saboda akwai wani lokaci da nake sauraron Sheikh Muhammad Awal Garba ya dauki wani mutum wanda ana yawan ta wannan ma a cikin makarantun namu da bari akwai abin da ya faru ne a lokacin ma na samu na fara lokacin da ke sauraron wannan shirin da Muhammad Awal Garba ya gabatarwa da wasu ne da wasu malamai akwai yara waɗanda ake musu fiyaɗe kamar da aka bayyana da mun ba ba ma ɗan makaranta ba har da waɗanda ba sa tafi da su ne waɗanda ainihin iyaye suke tsoron bayyanawa
a wani lokacin da ake ɓoye su fiyaɗen da ake wa yara ba wai cewa an ɓoye ne saboda wai ana kare haƙƙin wannan gidan ba boyewa ake domin matukan kadito kika ce ga abin da aka yi ko a ce za a hukunta mutum aka dauke shi aka ja aka rufe shi shi ke ce za ki zama mukuwa
kuma da saba haƙuri muna so daga yau na samu mota zan da kike mata ya sata mota ko je klasi a ba klasi ne don ashe ku da aka ga abin ku ka fita muna da yawa ce muna da su inda ba mu ne ba ku ci ku ci ba kuma ba ce a to muna da hanzari ba mun da hankali ne no
Allah mun ka murna da zuwa mun suna farin ciki da wannan gore a matsayina na duraki mai kula da shirye-shirye na wannan fada dan muna muku mutane waɗanda suke gefen sarki sannan mayar ma alƙalin fada wanda zai muku maraba da zuwa sunan dini mai martaba a dan Hussein Labo ne kamar da kuka shina dai mun samu labarin zuwan ku kusan Kamaru ta gurin Alhaji Muhammad Awal Garba wanda ya sanar da mu cewa kuna zuwa to mun yi farin ciki mun ji daɗi kamar da maruge magana da su sarkin banbaɗawa cewa tun suna yara suke jin muryar da yau gashi sun ganka mu ma haka ne an taɓa ganinka ba sai dai muna jira layin na'ura to yau kuma gashi Allah ya kawo ka fadar mu to kamar da gashi na kamin dai nuna maka mutane wanda suke yin sarki manyan fadawa hausa dai suna nan anguwan yau shekara 101
yau da ba ku ya ce bacin kalin da tsarin ba fada a yau ba don wani abuwa saboda tsarin babban bako da muka yi a rayu musa ba wanda kowa da kowa ya samu shi ko da shi kullum a gidan rediyo wani a wata labarin duniya a gidan rediyo wani a amurka voice of america ke nan saboda haka kamar da baro ya faɗa da cewa tun suna kanana suke shi muryar da samu da bayan muka fara jin gudu ba shi kuma har Allah ya samu shi saboda haka a yau musa muna maka barka da zuwa wannan babban fada ta mu da fidiyo ta zuwa musamman ma wannan fada mai albarka kuma tari ne din tari ko da fara karto maka kadan daga cikin aka baka saboda aka muna maka barka da zuwa yadda Allah ya sa ka shigo garin bare lafiya an muna maka fata Allah ya sa kuma da lafiya amin mun ya samu tsari kuma lafiya masha Allah mun gode da ziyara Allah ba a cikin kuma Allah ya bar zumunci Allah ku saka rafi ba tare ba zuwa shi ba anan da sahaya
shima Alhaji Aliyu Mustafa shugaban na sashin Hausan na muryar Amurka ya nuna farin cikin sa da ziyarar da ya kawo a kasar Jamhuriyar Kamaru da kuma yanda ya ga al'umman kasar suke zamantakewa a tsakanin su
da farko awali na so in yi wa Allah godiya da ya bani iko zuwa wannan babbar muhimmiyar kasa ta Kamaru kuma Allah ya bani damar zagaye mayan biranen ta guda uku da suka da da yawun da ya gaundare da kuma birnin na Duwala yadda muke wannan tari ta da kai ya kuma bani damar saduwa da ɗaruruwan mutane ba kaɗan ba da manyan su da ƙananan su matansu da mazansu ya bani damar sauraren su da jin ƙorafe-ƙorafen su da abubuwan da ke cikin su da kuma irin bukatocinsu daga wajen mu'allim misali mu sashen Hausa na murar Amurka da kuma murar Amurka baki ɗayanta. Kamar da ka sani tunda da kai muka yi wannan zagaye din mun je birnin Yawon da a wurin mun samu saduwa da manya-manyan Hausawan da ke zaune a kan manya-manyan mukamai na gwamnatin ƙasar Kamaru wanda ba a taɓa samun mutane da suke irin kan wannan mukamai din ba. Sannan a birnin Gandare mun samu mun zauna da shugabannin jama'a da suka hada da shi babban mai masauki Alhaji Muhammadu Abu Usmanu da kuma samun ziyarar gidajen rediyoyi kamar yadda muka yi a birnin Yawon da kafin mu shigo ita Gandare din. Sannan kuma muka je muka ziyarci sarakunan gargajiya da ke cikin wannan birni din, kuma su ma nan muka samu muka yi taro da kungiyoyin mata kamar guda 14. Bada ban haka muka dawo wannan birnin Duwala, inda a karon farko su kansu mutanen Duwala suka ce ba a taɓa samun dama ta zauna tsakanin maza da mata da matasa a tattauna harkokin da suke cikin al'ummomin Hausawan wannan babban birni ba. Sai a wannan karo da Allah ya kawo mu, kuma Allah ya ba mu fasahar gayyatar su a irin wannan taron, kuma suka yi alƙawarin cewa za su ci gaba da irin wannan taro. A nan ma mun samu mun ziyarci gidajen rediyoyi da talabijin da sauransu. Wani babban muhimmin nasara da muka samu shi ne cewa mun samu ko bayan tashoshin da muke mu'amala da su mun samu sababbi da suka nuna sha'awa na cewa suna so su kula yarjejeniya da gidan rediyo murar Amurka, musamman da sashen Hausa na murar Amurka. Na kuma kamar yadda muka yi a can baya mun ziyarci sarakunan Hausawa da manyan 'yan kasuwanni, mun kuma shiga kasuwannin kansu kuma mun ga gari kwarai daga. Saboda haka dai baki dai zan ce wannan tafiya zuwa ƙasar Kamaru ta yi nasara kwarai da gaske.
Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. A gaida Awal Garba. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Shugaban hukumar lafiya ta WHO a yankin yammacin Pacific ya faɗa a yau Juma'a cewa dole ne yankin ya shirya wa sabon nau'in coronavirus na Omicron, saboda ga dukkan alamu yana yaduwa cikin sauri a faɗin duniya. Jami'an Amurka na ƙara hurawa Iran wuta akan ta yi wani abu game da farfaɗo da yarjejeniyar shekarar 2015 wacce ta takaita shirin makaman nukiliyar Iran ɗin. Suna mai cewa nan da 'yan kwanaki za su tantance ko da gaske Tehran take akan shawarwarin da take yi da manyan kasashen duniya a Vienna ko a'a. Gwamnatin Taliban a Afghanistan ta fadda wata doka a yau Juma'a game da haƙoƙin mata. Tana mai cewa ba za a aurar da mata ba tare da san ransu ba, ko don warware wani rikici ko wata takaddama.
Masu rarro baki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku zo su abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin mu sallama, bari mu amfani da wannan dama mu miƙa saƙon taya murna ga Alhaji Sabo Usman Jamari, magajin Malam Jamari, da Malama Maryam Muhammad Dahiru, murnar ɗaurin aurensu da za a yi gobe Asabar a babban masallacin garin Bauchi da misalin ƙarfe 2 na rana. Da fatan Allah ba da zaman lafiya da kuma zuriya ɗaya ba. Yanzu a madadin Maryam Dauda ta yi gabatar da shirin, da kuma Julie Levis Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau, Sarfi da Hashin Gumel ne ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.